Jama'a, sashin Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 1725 da kuma 60 masu sauraron mu a jahurin Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na radio amfani da fara'a da numar dalo da kunniya muryar arewa. A Ghana kuma ana iya kama mu a Alfa Radio Kumasi. Za kuma ku iya sauraron mu kai tsaye ko kuma duk lokacin da kuke bukata ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Wasu sauraron mu assalamu alaikum. Ibrahim Ka Almasi Garba ne da Ladan Ibrahim Aiwa da sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku wannan shirin a wannan hantsi na ranar Talata 5 ga watan Satumba. Bayan labaran duniya, za a ji cewa mataimakin shugaban kwamitin majalisar dattawan Najeriya kan yaki da almundahana yana yaba ma Ibrahim Magu na EFCC cewa
so far so good. Shi acting chairman din yana kokarin shi.
Za kuma a ji ƙarshen hirar sabon jakadan Najeriya a Amurka Alhaji Muhammad Hassan da Aliyu Mustapha Sakkwato game da makomar Najeriya da kuma matsayinta a jerin ƙasashen duniya. Suleiman Muna Barma na tafar da sharhin jaridun Jamhuriyar Niger. Akwai mu kuma tafar da wasu daga cikin ra'ayoyinku, amma duk waɗannan sai fa an sha labaran duniya.
Masauraye, assalamu alaikum. Jakadiyar Amurka a Majalisar Ɗinkin Duniya Nikki Haley ta faɗa cewa shugaban ƙasar Koriya ta Arewa Kim Jong-un na neman faɗa ne da kuɗinsa, kuma ya kwana da sanin cewa Amurka ba ta da wadataccen hankulin ci gaba da jurewa hakan. Jakadiyar ta ce yadda yake amfani da makamansa masu linzami ba bisa ƙa'ida ba ke nuna cewa yana roƙon faɗa ne shi da kansa. Ta ce yaƙi ba abu ne da Amurka ke fatan ganin ta tsunduma cikinsa ba, sai dai ta ƙara da cewa amma kuma hankulin Amurka yana da iyaka. Haley ta ce za su kare kansu da ma ƙawayensu. Jakadiyar ta Amurka dai tana magana ne a wajen taron gaggawa na kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya da aka kira, bayan da ƙasar Koriya ta Arewa ta kammala gwada makaminta na nukiliya na 6 a ranar Lahadi. Ƙasar ta Koriya ta Arewa ta ce ta samu nasarar gwada wani gagarumin bom na hydrogen da za a iya makalashi ga roka mai linzami na ICBM. Ko da yake masana ba su tabbatar da hakan ba, amma dai sun ce wannan makamin na 6 shi ne fi duk wani wanda ta gwada a baya girma.
Hukumar zaben ƙasar Kenya ta ce ranar 17 ga watan Oktoba wannan shekarar ce za a saki gudanar da zaben shugaban ƙasa da aka soke. Hukumar ta ce ta sa wannan ranar ce domin ta bi umarnin da kotun kolin ƙasar ta bayar biyo bayan rusa zaben da ta yi a watan da ya gabata sakamakon magudin da ake zargin an yi wajen irga ƙuri'un da aka jefa. Wannan ya sa ta ce a gudanar da zaben bayan kwanaki 60, wato watanni 2 kenan. Sanarwar da hukumar zaben ƙasar ta fitar ta ce sunayen shugaba mai ci Uhuru Kenyatta da mataimakinsa da kuma Raila Odinga da mataimakinsa ne kawai za su kasance a katin jefa ƙuri'a a zaben na watan gobe. Idan dai ba a manta ba, an bayyana shugaban da ke kan mulki wato Uhuru Kenyatta a matsayin wanda ya lashe zaben da bambancin ƙuri'u wajen miliyan 1.5, amma shugaban 'yan adawa Raila Odinga na gamayyar jam'iyyun adawa na NASA ya ce an tafka magudi kuma ya kai maganar kotu wadda daga bisani ta soke zaben.
Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka da ke nan birnin Washington DC. Ministan harkokin waje na Indonesia Retno Marsudi yanzu haka tana ƙasar Myanmar domin ganawa da shugaban al'ummar ƙasar Aung San Suu Kyi da komandan rundunar sojan ƙasar da kuma babban mai baiwa shugaban ƙasar shawara a harkokin tsaro domin su tattauna akan abin da ke faruwa a jihar Rakhine. Hukumar kula da 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce 'yan asalin jinsin Rohingya su 87,000 ne suka gudu daga jihar zuwa makwabciyar ƙasar Bangladesh tun sa'ilin da fada ya barke a farkon watan jiya. Shugaban ƙasar na Indonesia Joko Dodo ya ce ministar tashi za ta buƙaci gwamnatin ƙasar ta bama da ta hana ci gaba da faɗan da ke dalilin kashe mutane, kana daga nan kuma za ta zarce zuwa ƙasar Bangladesh domin tsara yadda za a taimaka waɗanda suka tsere suka shigo cikin ƙasar. Faɗan na baya-bayan nan ko shi ne wanda aka fara a ranar 25 ga watan Agusta, sa'ilin da wasu tsagerun 'yan Rohingya suka farma wani charge office da wani sansanin soja a ƙoƙarinsu na kare 'yan ƙabilarsu daga cin zarafin da ake musu. Rundunar sojan ƙasar ta ce mutane 400 ne suka mutu, yawancinsu 'yan tawaye ne. dama dai gwamnatin kasar ta Myanmar tana daukar yan kabilan Rohingya a matsayin bakin haure ne daga kasar Bangladesh wadanda ba taba ba su takardar izinin zama yan kasa ba duko da yake suna da iyaye da kakannin su zaune a kasar shekara da shekaru
to ana fushin labarin ne daga sashin Hausar muryar Amurka a nan birnin Washington DC Ƙungiyar nan ta kare haƙƙin bil'adama ta Human Rights Watch ta buƙaci ƙasar Saudiya da ta dakatar da shirinta na korar ɗaruruwa zuwa dubban 'yan ƙasar Habasha waɗanda ba su samu damar cimma wa'adin watan Agusta da ta ba su na su yi rijista ko kuma su fuskanci korar ba. Felix Horn, babban jami'in bincike na wannan ƙungiyar, ya ce muddin aka kore su ko kuma aka mayar da bakin hauren zuwa kasashen su na asali to zafa su a jefa su cikin tsaka mai wuya an kiyasta cewa an wato akwai yan kasar Habasha a Saudiya da yawan su ya kai tsakanin 400 zuwa 500 kuma daga cikin wannan adadin yan kalila ne kawai suka samu damar yin register kamar yadda kasar ta Saudiya ta bayar da umarnin ai
Yau Talata ne ake jiran a ji shawarar da fara shugaban Amurka ta White House ta yanke game da makomo yaran nan da suke nan Amurka suna nan kanana tare da iyalinsu suke zauna waɗanda kuma ake fargaban cewa gwamnatin Amurka na dabda neman cewa a maida su kasashen su na asali kawo yanzu dai daga rahotannin da ake samu daga wasu kafofin yaɗa labarai na nuni da cewa shugaba Donald Trump zai soke wannan shirin da ake kira shirin daka wanda ya baiwa ɗaruruwan bakin haure damar ci gaba da kasancewa cikin ƙasa ba tare da an kore su ba sai dai kuma wasu jami'an gwamnati sun bayyana wa manema labarai cewa soke shirin zai samu tsaiko har na tsawon watanni 6 tukunna domin ko hakan zai baiwa majalisar dokokin ƙasar wadataccen lokaci na shi nazarin lamarin musamman da yake tun farkon samar da wannan shirin ba a sa ƴan majalisar ba an dai samar da shirin daka ne a ƙarƙashin gwamnatin tsohon shugaban Amurka Barack Obama Yau din nan ne dai aka shirya gudanar da wata gagaruman zanga-zangar lumana a gabar fadan White House din domin nuna goyon baya ga wannan shiri na daka ana kuma kyautata zaton za a yi irin wannan tarurrukan zanga-zanga a wasu birane da dama a nan Amurka da nuna wa gwamnati cewa bai kamata a soke shirin ba a ƙarƙashin shirin dai an kawo yara da yawan su ya kai 800 daga sassan duniya daban-daban
To labaran duniya aka saurara daga sashin Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To a wani al'amari mai kama da ƙara karbuwa da shugaban hukumar yaƙi da rashawa ta Najeriya EFCC Ibrahim Magu ke yi tsakanin wasu 'yan majalisar tarayyar Najeriya. Mataimakin shugaban kwamitin majalisar dattawa kan yaƙi da rashawa Sanata Mustapha Sani ya ce zuwa yanzu dai Magu ya taka rawa sosai daga muna ga Mustapha Nasir Batsari
a baya dai an yi takaruwa rana a tsakanin 'yan majalisar dattawan da kuma fadar shugaban Najeriya akan shugaban riko na hukumar ta EFCC Ibrahim Magu Sanata Mustapha Sani Muhammad mai wakiltar kudancin jihar Niger shine mataimakin shugaban kwamitin yaki da cin hanci da rashawa na majalisar dattawan
so far so good shi acting chairman din yana kokarin shi mu kuma muna nan a baya mun sa mai ido muna kallon cewa duk an yi komai a kaida
akwai masu ganin kaman ba ku ma shiri da shi Magu din ku majalisar dattawa yanzu wannan matsala tana nan ko ta kau
a ba wai ba ma shiri da shi bane gwamnatin APC ne gaba daya senate majority ɗin APC ne gwamnatin Baba Buhari APC ne kuma Baba Buhari yasa Magu a wajen so bayan da za ya ce ba ma shiri akwai su differences a constitution da dole kuma bi kaida inda ya kamata amma ba wai muna ba fada
amma me yasa kuka ce sai an cire shi a baya din
a ba haka bane kaga mutane suna amfani da siyasa a wajen irin wannan kuma gaskiya inda doka ta ce haka za yi kuma shi muke bi ba ma fada da kowa
Senator Mustapha Sani wanda yake magana da manema labarai akan wani tallafi da yace ya baiwa wasu mata jawarawa da mazajen su suka mutu a mazabar sa domin samun tallafin jarin dogaro da kai
shi widows din mun kashe wajen miliyan 5 dan mutane 500 muka dauka aka ba su 10,000 don su samu jari na kansu su kuma na su mashushuka in da sauran keke na pep da muka shigo sun ba mu allocation kuma Allah ya sa allocation yana gaba ɗaya na raba na kawo can mazabar na raba musu
ko baya ga wannan dai Senator Mustapha Sani ya ci yana cike da dokin ganin an kammala aikin yashi kogin Niger da zai samar da tashar ruwan baro dake cikin yankin mazabar sa ya zuwa yanzu dai majalisar dattawan ta tabbatar da sanya naira miliyan 5,000,000 a cikin kasafin kudin shekara ta 2017 domin kammala aikin tashar ruwan baron da tsohon shugaban Najeriya marigayi Umaru Musa Yar Adua ya fara. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.
Ga da na ba tsari to kafin mu ci gaba bari mu dan kai ku jamhuriyar Niger kudin girgije
Niger kasan mu mun saba Niger kasan mu tai suna
wallahi kasan mu
tai ta aka shirya taron nan kowa ya sanya hannu nei kan Niger mu tarbi bakin mu kan Niger dama da mama suna bege suna yabon Niger suna wadi suna kai
To a gaida ƴan matan Niger. To a ci gaban hirar da sabon jakadan Najeriya Amurka Alhaji Muhammad Hassan yayi da Aliyu Mustapha Sakkwato kan makomar Najeriya da kimar ta idan duniya. Yau Aliyu zai dora ne daga inda yake ma jakada Hassan tambaya game da kujerar dindindin ta Majalisar Dinkin Duniya wadda Najeriya ke nema.
Amma in Najeriya ta sami wannan kujera ta ya za ta ci amfanin ta?
Ya wayannan da suke kai me suke ya suke cin amfani
ne? Yo ai su Turai ne, amma da muke Afirka ina so in san
Turai ba China tana da
na yadda in an samu ita ce ta farko a Afirka ko
yes
ta ya Najeriya za ta ci miliyonin kujera ta same ta?
Abubuwa da yawa kaga in kai member ne na FIFA abin na expanded ba yadda za a yi ba a tuntube ku ba, kuma ana son a dauki wani mataki. So abubuwa da yawa suna,
amma dai kana jin da za a samu
amma yanzu wayannan da na gaya maka P5 wato manyan kasashe ba su ce mana sun yadda ba, so za mu yi ta surutu ne kawai, amma madan sun ce sun yadda za a samu.
Alhaji Hassan, wani babban magana da na tabbata tun da ka fito daga Ingila, daga ma Ingila izanci abu ya samu asali tun Buhari yana can, zanga-zanga da 'yan Najeriya suke yi kama da 'yan kabilar Ibo da sauransu musamman masu neman Biafra din nan, wuta ta kan kama waje sosai, suna ta kamfen cewa sai a yi Biafra, a yi Biafra. Yi mana magana game da matsayin gwamnati kan wannan al'amari din da yadda ku kuke kallon shi.
To, ai mu gwamnati muna tafiyar da harkokinmu akan tsari tsari kundin
mulki
yadda Nigerians ne duka suka tattaru suka hada baki da Inyamurai da Hausawa da Yarbawa da kankananan kabilu, kowa na wurin aka zatar da wannan, aka yi adapting, aka ce za a tsare ma kowa mutuncinsa, za a ba kowa haƙinsa, gwamnati za ta kare mutuncin jama'a. So an yadda da wannan, kuma shi ake bi. Yanzu muna da tsari wadda an yi shekara 15 ko 16 tun Obasanjo da ya zo, lokacin da aka yi handing over da military suka yi. To har yanzu ana kan tsarin ne, kuma ana bi, ana amendments, akwai canje-canje da za su yi su hada yanayin jama'a ya daidaita. So rikici da ake yi na 'yan Ibo wasu tsiraru ne wadda lokacin da suka tayar aka ce ba za a yi zabe ba a nan birane amma me muke gani za a yi zabe. So
amma daga arewa ma wasu kungiyoyin matasa arewa sun ce Inyamurai su tashi kafin 1 ga watan Oktoba su kowa ya koma gidansu.
Suna kasan Najeriya duka kowa yana son a zauna lafiya, ba bangaren da zai tashi ce yau ba za mu yi hulɗa da wannan ba, Inyamurai ba su isa su bar Lagos ba, Yarba su ma haka.
Amma hujjar da su ƴan Arewa suke bayarwa shine cewa yadda suke sakarwa mutanen kudancin Najeriya kalasi abin da suka ga dama Arewa, a can kudu ba a saka musu haka, ba ka jin su ma kamata a saurare su?
To amma ai sauraron ana yi akan gyare-gyare da ake yi na tsarin mulki, kuma gudanar da harkoki su tafi daidai da tsarin mulki, ba wai wani zai fito ya ce yau ba mu son Inyamurai, wani ko Inyamuri ya ce bai son Najeriya, ba zai yi ba.
Sannan yadda ake ganin su shugabannin Inyamurai suna bin yaran nan Nnamdi Kanu, manya-manyan su shugabannin majalisa a gononi, lokacin da Arewa nan suka fito aka musu ca, wasu na cewa kaza-kaza a kama su da sauransu, amma a kudanci Nnamdi Kanu ya hada sojoji ma yake da su.
Sojoji na ya samu?
Ana nuna ya kafa nashi runduna ta sojoji masu baƙaƙen kaya da sauransu da jau da baƙar hula da waye-waye. Gwamnati ta yi magana ta ce ba ta da ba, amma abin da nake cewa shine kamar an bar su Inyamurai din su ba su daina neman Biafra din ba, su suna so, ko sun fito sun fada ko ba su fito suka fada ba.
Ni dai abin da na sani, kowaye ko Inyamuri ko Bahaushe ko Bayarabe in ya fito ya tinkari gwamnatin Najeriya da son ta da husuma za a yi maganin shi.
To ƙarshen hira kenan da aka yi tsakanin sabon jakadan Najeriya Muhammad Hassan da Ali Mustafa Sokoto game da makomar Najeriya. To yanzu kuma bari mu kada Jamhuriyar Niger inda Sulaiman Muna Barma zai gabatar mana da sharhin jaridun ƙasar.
Shawarwarin da aka tsayar a taron da wasu shugabannin Afirka suka gudanar da takwarorinsu na Turai a makon jiya a birnin Paris na daga cikin muhimman batutuwan da suka dauki hankalin jaridun wannan mako. Jaridar Le Nouveau Républicain ta bayyana cewa a yayin wannan haduwa Faransa mai masaukin baki ta buƙaci ƙasashen Niger da Chad su ba ta damar kafa cibiyoyi domin ayyukan tantance bakin haure akan hanyar su ta zuwa nafiyar Turai. To wannan fa wata alama ce da ke nunin shugaban kasar ta Faransa ya rena a jawalin shugabannin Afirka, domin shi da ke neman alfarma shi ya kamata ya kawo kansa kamar yadda shugaba Tanja ya taba tilastawa Nicolas Sarkozy a zamaninsa zuwa Niger ba shiri domin neman lasisin haƙar karfen uranium, in ji Le Nouveau Républicain. Jaridar Le Républicain na cewa al'ummar musulmin Niger ta cancanci yabo saboda yadda aka kasance tsintsiya madaurin ki daya wajen gudanar da shagulgullan sallar layya daya rana wato 2 ga watan Satumba, sabanin yadda aka yi zaton wasu za su yi watsi da ranar da majalisar malaman addinin Islama ta tsayar, ma'ana ranar Asabar a matsayin ranar sallah a hukunce a fadin Niger maimakon yadda aka saba a al'adance a washagarin hawan Arfa. Jaridar Le Sens de l'Histoire ta ruwaito cewa gwamnatin Niger ta musanta zargin karbar cin hancin biliyan 2,400 na sefa don tusa kiyar Sadika Dafi daga inda aka bashi mafakar siyasa zuwa Libya. Bayanai na cewa lauyar Sadika Dafi da tuni ta shigar da karar hukumomin Niger ba ta tanadi hujjojin da ke gaskanta wannan zargi ba, saboda haka jaridar ta ce akwai alamar gawo zai iya juyewa da mujiya domin gwamnatin Niger ta yi barazanar maka lauyar gaban kuliya. Amma kuma jaridar Le Sens de l'Histoire ta kara da cewa a dai jira a gani, saboda 'yan magana sun ce ba a san macituwo ba sai miya ta kare. A ƙarshe sai jaridar Air Info wacce ta ruwaito cewa shugaba Idris Deby na Chad ya nuna bacin rai a game da yadda ya ce kasashen duniya ke jan kafa wajen takawa kasar Qatar burki don kawo ƙarshen abin da ya kira aika-aikar da ta sa gaba da nufin tayar da zaune tsaye. A makon jiya ne Chad ta yanke hulɗar diplomasiya da ƙasar Qatar saboda zargin gwamnatin ƙasar da haɗa kai da 'yan ta'adda tare da ƙulla mu'amala da sojojin haya. Jaridar ta ce Idris Deby ya ƙara da cewa haddasa fitina da rikita-rikita shi ne abin da Qatar ta sa gaba. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
Ta gaida Sulaiman, yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyin masu sauraron mu.
Assalamu alaikum. Sunana Dr. Haruna Damba Bajoka, dalibi a makarantar kwalejin ilimi ta Alhaji Garba Zagada Bajoka. To alhamdulillah ala kulli hal, a yau zan yi kira ne ga manyan kasashen duniya da kuma majalisar ɗinkin duniya da kuma daukacin kasashen duniyar ma cewa ya kamata kasar Bama a dakatar da kisan da ake wa al'ummar musulmi 'yan kabilar da Rohingya, domin kuwa su ma fa 'yan kasar ne kamar kowa. Ya kamata a bar su su yi walwala da addininsu ba tare da tsangwama ba, matuƙar ba su taɓa kowa ba. Ya Allah ka kawo mana ƙarshen musgunawar da ake yi wa tsirarun al'umma ko kuma kabila ko kuma wasu 'yan addini marasa galihu a cikin al'umma.
Assalamu alaikum muryar Amerika, ina muku barka da yini da fatan an yi sallah lafiya. Ina gaisuwa dukkan inda musulmi suke gaba da ina musu fatan alkhairi. Ubangiji Allah ya saki maimaita mana, Allah ya kawo 'yan Saudiya musu zo gida lafiya lau. Na gode Mamuda Annuri Antu Maradi, jamhuriyar Nijar, Akara, daga Akara Ghana. Salamu alaikum.
Mai magana Alhaji Lawal Abubakar Bodinza daga Sokoto Najeriya. Da Allah ya ji Hausa sannan da sakona da ilahirin 'yan Najeriya dukkan mu musulmi da kirista. Na ji wani bayani da ainihin gwamnan Naija wanda ni ji daɗi ne kuma ni yaba mishi saboda an ce kwaya bin alkhairi a yaba mishi dangane da ziyartar gidan yaron Kwantagora da yi da isko waɗanda a cikin wani matsanancin hali na ainihin cewa wani ya saci gaɗa har daga cikinsu an ɗaure wani zaman shekara 6 gidan yari ya yi tsayin aliyu na ganin sun yi waje na ba da misali cewa ga masu saka fan salad billions of naira suna shan iska waɗanda yare 'yan shekara 15 alƙalai sun rufe su. Wannan ba abin ƙaramin jin daɗi na wannan gwamnan da ya nuna tausayi ne da imani ne ba.
Assalamu alaikum gidan rediyo muryar Amurka, sunana Gambo Barau Fataskum daga tsohuwar kasuwa a garin Fataskum. Na yau na ni so na mika saƙona na ban gajiya da illahirin al'ummar musulman duniya a bisa wannan ibada da muka yi ta sallar layya. Da fatan Allah Ubangiji ya kar'a mana ibadodinmu, Allah Ubangiji ya kar'a mana layya da muka yi, Allah Ubangiji ya kai mana mizani. Sannan ina so ne amfani da wannan dama da yi kira ga 'yan uwanmu masu hali da 'yan kasuwa mu ji tsoron Allah, don Allah don annabi a tausaya wa al'umma masu kuɗinmu daga cikinmu, ku tausaya wa talakawa.
Assalamu alaikum BOM, magana Ali Rafkana da shuwa auditor general na kungiyar muryar talaka na Najeriya. A yau zan bayyana ra'ayina ne akan kasar Bama da irin cin zarafin da ake yi wa musulmai marasa rinjaye 'yan kabilar Rohingya wanda kuma duniya ta tsaya ta gani. Kuma majalisar ɗinkin duniya gaskiya ban gamsu yadda take tafiyar da al'amuranta ba. Akwai son zuciya, akwai son kai.
To yanzu kuma ga Ladan ya dawo da labaran duniya amma a takaice.
Jakadiyar Amurka a Majalisar Ɗinkin Duniya Nikki Haley ta faɗa jiya cewa shugaban ƙasar Koriya ta Arewa Kim Jong-un na neman faɗa ne da kuɗinsa, kuma ya kwana da sanin cewa Amurka ba ta da wadataccen hankulin cigaba da jurewa hakan. Jakadiyar ta ce yadda yake amfani da makamansa masu linzami ba bisa ƙa'ida ba yake nuna cewa yana roƙon faɗa ne shi da kansa. Ta ce yaƙi ba abu ne da Amurka ke fatan ganin ta tsunduma cikinsa ba, sai dai ta ƙara da cewa amma kuma hankulan Amurka yana da iyaka. Hukumar zaben ƙasar Kenya ta ce ranar 17 ga watan Oktoba wannan shekara ne za a gudanar da zaben shugaban ƙasa da aka soke. Hukumar ta ce ta sa wannan rana ce domin ta bi umarnin da babban kotun ƙasar ta bayar biyo bayan rusa zaben da ta yi a watan da ya gabata sakamakon maguɗin da ake zargin an yi wajen ƙirga kuɗin da aka jefa. Ministan harkokin ƙasar waje na Indonesia Retno Marsudi yanzu haka tana ƙasar Myanmar domin ganawa da jagaban al'ummar ƙasar Aung San Suu Kyi da kwamandan rundunar sojan ƙasar da kuma babban mai baiwa shugaban ƙasar shawara a harkokin tsaro domin su tattauna a kan abin da ke faruwa a jihar Rakhine. Hukumar kula da 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce 'yan asalin jinsin Rohingya su 87,000 ne suka gudu daga jihar zuwa makwabciyar ƙasar. Ƙungiyar nan ta kare haƙƙin bil'adama ta Human Rights Watch ta buƙaci ƙasar Saudi Arabia da ta dakatar da shirin nan na koren ɗaruruwa zuwa dubban 'yan ƙasar Habasha da ba su samu damar cimma wa'adin watan Agusta da ta ba su ba na su rijista ko kuma su fuskanci kora. Felix Horn, babban jami'in bincike na wannan ƙungiyar, ya ce muddin aka kore su ko kuma aka mayar da su to za su fuskanci matsala kwarai da gaske.
To masu saurare, nan muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa, musamman Maladin Ibrahim Aiwa da ya taya ni da wanda ya haɗa mana sautin Salamu Abu da injiniyarmu ta wannan lokacin wato Hajiya Zainab Abdulrahman, ni naku Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai anjima.